sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar 16 ga watan Mayu na shekara ta 2020, wanda ya daidai da 23 ga watan Ramadan na shekara ta 1441. Aisha Sule ce tare da Salfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga kanin labarin.
Amma da mutum miliyan 4.5 ne a fadin duniya suka kamu da cutar coronavirus, kuma sama da mutum 300,000 ne suka mutu saboda ita. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana fatan za a samu rigakafin cutar coronavirus zuwa ƙarshen shekarar nan. Sojojin Mali sun halaka 'yan bindiga wajen 30 a wani sumaman da suka kai, a cewar rundunar sojin ƙasar jiya Juma'a.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa sanarwar baya-bayan nan na nuni da cewa adadin waɗanda aka tantance suna ɗauke da cutar COVID-19 a Najeriya sun haura 5,000. Haka kuma za ku ji a jamhuriyar Nijar an sassauta dokar hana zirga-zirga.
Matakin da a take yake baiwa kamfanonin sufurin cikin gida izinin komawa kan aiki.
Muna da rahoto daga jihar Adamawan Najeriya da ke nuni da ƙura ta lafa a yankin da a faɗa ya ɓarke a jiya Juma'a.
Wato abinda ke faruwa, ina tabbatar maka da cewa har yanzu dai muna nan, muna ɗaukan matakai da ya dace domin kwatar.
Sannan muna tafi da shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Daga bisani mu kawo muku falalar watan Ramadan. Amma kafin nan, bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Sama da mutum miliyan 4.5 ne a fadin duniya suka kamu da cutar coronavirus, kuma sama da mutum 300,000 ne suka mutu saboda ita. Amurka da Rasha da kuma Burtaniya su ne akan gaba a jerin kasashen da suka fi samun COVID-19. Amurka tana da mutanen da suka kamu da cutar kusan miliyan 1.5. Ita kuma Rasha, da ake zargin bata faɗin gaskiya kan yawan masu cutar, tana da kusan mutum 263,000, sai kuma Burtaniya wadda ta biyo baya da sama da mutum 238,000. Wani sabon bincike da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi ya yi gargaɗin cewa hankali sai cutar ta kama kusan mutum miliyan 250, kuma mutum 150,000 a nahiyar Afirka za su iya mutuwa idan har ba ɗauki matakin gaggawa ba. Binciken da aka wallafa shi jiya Juma'a a mujallar lafiya ta duniya BMJ ya yi hasashen za a samu raguwar masu kamuwa da cutar a wasu yankuna na duniya irin yankin Turai da Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana fatan za a samu rigakafin cutar coronavirus zuwa ƙarshen shekarar nan, kuma Amurka tana aiki da sauran ƙasashen duniya domin tabbatar da yunkurin da ake zama ɗaya a duniya. A wajen wani taro da aka yi a fadar White House, Trump ya ce gwamnatin Amurka za ta saka hannu a duk manyan allurar rigakafin da ke kan gaba, kuma waɗanda ake da su da alamu za a samu nasarar rage su zuwa 14 kafin daga bisani a ƙara tantance su. Ya ce ana samun ci gaba cikin sauri, kuma gwamnatinsa za ta yi aiki cikin gaggawa domin ganin an raba rigakafin da zarar an samu. Duk da haka, Trump ya ce ko da babu rigakafin, dole ne Amurka ta yi shirin buɗe harkokin ƙasarta. Ya kuma ƙara da cewa sannan a hankali cutar za ta ɓace ko da ko babu rigakafin. Wata kotun ƙasar Iran ta yankewa 'yan rubukan nan 'yan ƙasar Faransa kuma 'yar asalin Iran, Fariba Adelkha, hukuncin ɗaurin shekaru 6 a gidan yari, a cewar lauyanta. Lauyan Said Dahgan ya ce an yankewa Adelkha hukuncin ɗaurin shekaru 5 saboda jefa tsaron ƙasar cikin haɗari, an kuma yanke mata shekara guda kan laifin yaɗa farfaganda kan gwamnatin ƙasar. Faransa ta yi kira da a saki Adelkha, amma Iran bata amincewa Iraniyawa ba zama 'yan ƙasashe biyu a lokaci guda ba. Adelkha, mai shekaru 60, mai nazarin mu'amala da al'adar al'umma, an kama ta a watan Yunin da ya gabata tare da Roland Machel, wani mai ilimi ɗan ƙasar Faransa. Sai dai Iran ta saki Machel tun farkon wannan shekarar a wani ɓangaren musayar fursunoni da Faransa.
Sarfilu Hashim Gumal zai sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu shiga taskar rahotanninmu. Sanarwa da cibiyar dakile cutar coronavirus a Najeriya ta fitar an nuni da cewa masu dauke da cutar yanzu haka a Najeriya sun haura 5,000, inda jihar Lagos ke ci gaba da zama na daya na masu dauke da wannan cuta. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin na dauke da rahoton.
A sanarwar da cibiyar da ke yaki da cutar coronavirus a Najeriya NCDC ta fitar kasa da sa'o'i 24 da suka gabata ya nuna cewa mutane 5,445 su ne suka kamu da cutar coronavirus a Najeriya, daga cikinsu 3,959 su ne har yanzu ke dauke da wannan cuta, a yanda 1,320 aka sallame su, sai kuma 171 da suka rasu. Yanzu haka ma dai hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC ta mallaka wa gwamnatin jihar Lagos wasu gidaje da kotu ta kwace daga hannun tsohuwar ministan man fetur a Najeriya Dizeni Maduke, domin amfani da gidajen a matsayin cibiya na aje masu dauke da cutar coronavirus. Jihar Lagos dai na bayyana fargaban yadda masu dauke da wannan cuta ke ci gaba da karuwa a jihar, abinda kuma gwamnatin jihar ke alakantawa da dage zirga-zirga da gwamnati ta yi, inda mahatai barazanan sake kakaba wannan doka, lamarin da kuma bai wa al'ummar jihar ta Lagos dadi ba, kamar yadda wasu da na zanta da su ke cewa.
My name is Henry Ukon. Concerned about the lockdown, I think locking down totally should not be the solution.
Wannan malami ya ce surana Henry Ukon, a gaskiya rufe mutane a gida don gurungun da sunan yaki da cutar coronavirus a gani na ba shi ne zai magance wannan matsala ba, kamata ya gwamnati ta fito da wata manufa daban, lamarin da zai sassauta wahalhalun da jama'a ke fuskanta. Shi ma a bangaren sa Alhaji Umar Atina cewa yayi.
Ba matsalar kara lockdown bace matsalar ba, sai dai akwai masu madafan iko wayanda aka ba su amanar mutane da amanar ayyukan da aka ba su, suna amfani da wannan dama suna cin zarafin mutane. Kuma lockdown idan za a yi a dinga sanin cewa bai yiwa ka kulle mutum baka bashi abin da zai ci abinci ba. Wannan muke kira ga gwamnati ta yi kokari wajen ganin cewa ta kyautatawa talakawa.
Yanzu aka dai kididdiga na baya-bayan da cibiyar NCDC ta fitar ya nuna cewa jihar Lagos tana da mutane 2,278 da suka kamu da wannan cuta, sai jihar Kano mai 761, yanda birnin Abuja ke da 386, yanda jihar Katsina ke da 239. A yanzu dai babu labarin bullar wannan cuta a jihohin Kogi da Cross Rivers, jihohin da kuma tuni cibiyar NCDC ta kai kuka ga fadar shugaban kasa, inda ta yi zargin gwamnonin da kin bata haɗin kai na gudanar da bincike domin gano masu ɗauke da wannan cuta. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, to bari mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda hukumomin kasar suka sassauta dokar hana zirga-zirga wanda aka kakaba saboda dakile yaduwar cutar COVID-19. Ga wakilin muryar Amurka Suleiman Munibarma.
Lura da yadda aka fara samun saukin annobar cutar corona a Yamai a yan kwanakin nan ne yasa gwamnatin ta Niger yanke shawarar dage takunkumin da ta kakaba wa birnin na Yamai, abinda ke baiwa jama'a damar shiga da fita a koda yaushe, matakin da atake yake baiwa kamfanonin sufurin cikin gida izinin komawa kan aiki. Shugaban hadakar kungiyoyin platform Hamidu Sidifodi ya bayyana gamsuwa da wannan mataki, to amma kuma ya gargadi shugabannin kamfanonin jigila da hukumomi su dage akan maganar mutunta matakan kariya a cikin motocin haya.
Wannan mai motocin za su doka mutane gaskiya sai sun kiyaye, kenan ya kamata wannan gel din da duk wani abin da ya kamata a shafa koko ai a liƙe hanci babat kin nan, ya kamata duka bis su kula da shi, dan saboda abin da muke gudu wani abu ya hito ya dawo da baya.
Shi ma mataimakin shugaban kungiyar horar hula ta Kadad Alhaji Dauda Tankama, wanne ya ba da wannan tsari, ya gargadi hukumomin na Niger su sa ido don kare talaka daga tsadar kuɗin mota.
Mun nan Niger ya zama kamar al'ada, duk lokacin da wata matsala ta shigo aka ƙara mu abu kuɗi, to sai ka gani kayan a dawo bisa gaskiya a dawo ga tsohon farashi, sai ka ga abin ya zama matsala, an ɗauki lokaci. To ya kamata a san matakin da za a ɗauka. wannan kudin sufuri na zarga-zarga da ake da ya dawo inda yake. Muna kira ga gwamnati ya sa ido ga wannan bangaren sufuri ka a samu hawan farashin.
Wannan mataki na zuwa ne kwanaki biyu bayan sake bude wuraren ibada a fadin kasar Nijar da sharadin mutunta ka'idodin rigakafin cutar ta corona. Kwada yake gwamnati na cewa akwai yiwuwar ta sake maido da waɗancan matakai muddin ta gano alamun za a koma ruwa. Sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya ta jiya Juma'a ta ayyana cewa daga tsakiyar watan Maris da aka gano mutum na farko da ya harbu da kwayar cutar corona, kawo yanzu mutane 885 ne aka gano sun kamu da wannan cuta a nan Nijar, cikin su 684 sun warke, yayin da 150 ke kwance a asibiti a halin yanzu, sai wasu 51 da suka halaka sanadiyar wannan annoba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Barma, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Sojojin Malis sun hallaka 'yan bindiga wajen 30 a wani samaman da suka kai a cewar rundunar sojin kasar jiya Juma'a, wanda shine na baya-bayan nan a tashin hankalin da ake yi a wannan kasa ta yammacin Afirka da yaƙi ya daidaita. Sojojin na Mali sun bayyana kashe abin da suka kira 'yan ta'adda ta kafar Twitter, kuma suka ce al'amarin ya faru ne daura da iyakar kasar Burkina Faso mai makafutaka da ita da yammacin ranar Alhamis. Ta kara da cewa ta kuma kwato wasu mashina guda 25 da wasu kayan aiki ba tare da wani cikakken bayani akan wannan harin ba. Prime Minister Mali Bambo Cissé na karfafa sojin kasar a garin Dakar. Kasar ta Mali na kokarin shawo kan wani tawayen da ya barke a shekarar 2012 da sunan Islama, wanda kuma ya sanadin mutuwar dabban sojoji da fararen hula tun sannan. Duk da kasancewar dabban sojojin Faransa da na Majalisar Dinkin Duniya, wannan tashin hankalin ya game yankin tsakiyar kasar, sannan ya yadu zuwa kasashe makwabta irin su Burkina Faso da Niger. Mutane akalla 26 cike har da fararen hula sun halaka a wani harin da wasu 'yan bindiga waɗanda ba a san ko su waye ba suka kai sansanin rundunar kai ɗaukin gaggawa ta RSF da ke garin Kaduna na jihar Kordofan ta Kudu. Kwamandan rundunar ta RSF General Hamdun Dagalo ya yi Allah wadai da wannan harin. Hukumomin garin na Kaduna sun ce wasu mutane ne sanye da kakin soji kuma ɗauke da bindigogi suka kai harin kan sansanin na RSF. Baya ga waɗanda suka mutu ɗin, kuma wasu kuma guda 19 sun samu raunuka, kuma an ɗauke su da jirgin sama zuwa Khartoum saboda a musu jinya. A cewar Manjo General Rashid Abdulhamid Ismail, gwamnan soja na jihar ta Karfadon ta Kudu, babu dai wanda aka kama zuwa lokacin hada wannan rahoton, kuma har yanzu ba a san ko su waye 'yan bindigar ba, to amma an ce sun iso ne a wasu motoci hudun Land Rover. General Dagalo, wani mamban majalisar kolin kasar Sudan, ya kira wannan harin aika-aikar siyasa. Ya zargi wasu da bai bayyana sunayensu ba da kokarin haddasa husuma a kasar ta wajen kawo rigimar kabilanci tsakanin mazauna wurin da kuma haddasa rigima tsakanin rundunar ta RSF da sojojin Sudan. Jiya Juma'a kasar Pakistan ta ce cikin 'yan makonni kawai za ta fara samar da maganin Remdesivir da maganin COVID-19, wato cutar numfashi da coronavirus ke haddasawa. Annobar ta halaka mutane sama da 304, baya ga wasu kuma wajen miliyan 4.5 a sassan duniya tun bayan da cutar ta fara addabar China a watan Disamba. Zafar Mizra, ministan lafiyar kasar Pakistan, ya faɗa wa manema labarai a birnin Islamabad cewa wani kamfanin harhaɗa magungunan kasar mai suna Firozons Laboratories Limited zai samar da maganin tare da haɗin gwiwar kamfanin Gilead na Amurka wanda ke yin Remdesivir. Ya bayyana cewa Pakistan za ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen nan uku da za su ƙirƙiro tare da wanzar da maganin COVID-19 a duniya.
To madalla, a gaida Sarfilu Hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu inda zamu dawo Najeriya. Rahotanni da suka iske mu na nuni da cewa kura ta lafa a yankin da fada ya barke jiya Juma'a a jihar Adamawa Najeriya wanda ya haddasa asarar rayuka da dukiyoyin al'umma. Wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz na dauke da rahoton.
Yanzu haka dai hankula sun fara kwantawa a garin Natino da ke da albarkatun noma biyo bayan karin jami'an tsaron da aka tura zuwa yankin da Maimaido da Doka da Oda. Wasu mazauna garin sun ce kara tura jami'an tsaron musamman ma sojoji ya ku taimaka ko da yake har yanzu fa akwai zaman daddar. Shi dai wannan rikici ya maso matashi ne tun a shekaran jiya Alhamis sakamakon wata hatsaniya da ta shiga tsakanin wasu mutum biyu kan abun hawa wato babur. To amma kuma sai lamarin ya kasance a jiya Juma'a inda ma aka shirkai wa juna hari da kuma kone-kone, lamarin ma da ya ji asarar rayuka da kuma dukiya. Wani mazaunin garin da yanzu haka suke shirye-shiryen jana'izan waɗanda aka kashe ya bayyana irin asarar da aka yi da kuma irin taimakon da suke bukata.
Wanda aka yi asarar su sun kai 35.
To kai yaya yanayin garin yake a yanzu?
Yanayin garin kan yanzu wani gefen can sun sa wuta amma yanzu ba da yake ma'aikata sun yawa ba sa shiga suna goyon su kawo kan don gaji ma har sun kama wani mutum ya yi harbi wani zirin shi ne sojin suka kama shi suka ba shi kashi suka kwace bindiga suka sa shi a motarsu.
Wannan safiyar Asabar dai hankula sun dan kwanta kenan.
Hankula sun dan kwanta don abubuwan sun dan tsaya. Al'umman gari da suna nema a taimaka musu da neman zaman lafiya da abin da za su ci domin sun bi jeji suna je suna tsare mana shinkafa da dabi suna fafata mana kaya don haka shi ya samu yanzu shi ne muna gwamnati na Najeriya da taimaka mana.
Wanda ya tuntube shi kakakin na yan sannan jihar Adama DSP Suleiman Yahanguroje ya ma bai nami halin da ake ciki a yau Asabar.
Wato abin da ke faruwa ina tabbatar maka da cewa har yanzu dai muna nan muna daukan matakai da ya dace domin kwantar da wannan tarzoma. Yanzu haka kuma an kira mu ne za mu sake fita mu je domin mun samu labari akwai wani kauye wanda yanzu haka ba zan iya gane sunan kauyen ne ba da aka ce yawancin kauyen din masu masunta ne su wannan farmaki cikin garamar hukuma na Lamurbe kwamishinan ɗan sanda ya kira mu.
A nan cikin garin Tinno da yanzu hankali ya kwanta kenan?
A garin Tinno tun da safe jami'an tsaronmu gaba ɗaya sun riga sun kwato wannan gari kuma suna nan cikin garin Tinno babu wanda suke bari ya shiga illa iyaka sai dai wanda dai mazaunin Tinno din kuma yana shiga domin ya ba jami'an tsaron da muka tura su gudanar da bincike ya ba su dama su gudanar da bincike a gane su waye ne aka kashe sannan kuma yawan dukiya da aka barna.
Okay, to kamar na wannan kauyen na Bemon da ke karamar hukuma ka yanzu dai ba ku da cikakken bayani kenan.
Yanzu dai za mu tafi Bemon din ne mu je mu duba abin da ke faruwa a wurin yanzu.
Tun a jiya Juma'a ne gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Murfin Tire zai ci garin domin ganin halin da ake ciki ko da yake tafiya sake da wuya sai fada ya sake rin cabewa.
Zan ide ku zan tafi da ku gwamnati za ta kula da ku sai abubuwa sun lafa kafin ku dawo inda ina nan ba zai yi in bar ku ba.
Sai dai masa godiya Allah imanin da ya dauka bai mana Allah Ubangiji ya kara masa nasaba.
Ya Ubangiji Allah ya saka da alkhairi Ubangiji Allah ya tabbatar da gwamnatin nan.
Ya mako zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto sojoji da kuma 'yan sandan kwantar da tazoma ne ke shawagi a garin. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz da wannan rahoto. Har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin hadawar lafiya zai kuma ci gaba da hira ne da shugaban hukumar kiyaye hatsarin ta kasa a birnin tarayya ko komanda Obin Ayuba Gora wanda yake mana bayani akan yadda wasu direbobi masu laifi suke shiga birnin tarayya Abuja ta wasu kananan hanyoyi domin kaucewa jama'an 'yan sanda da kuma na road safety. Sai dai ya ce tuni kwamiti na musamman mai sa ido akan hanyoyi da ministan birnin tarayyan ya kafa ya jibge jama'ai a wuraren domin tabbatar da ganin babu wanda ya take dokokin hanya a wannan lokacin corona. coronavirus.
Duk kurgiya mun lura da wayannan wurare muka fita muka sa yara mu a wuraren nan, yaran road safety, yaran police, yaran civil defense, yaran state security, duk da yaran VIO duk muna yin wannan aikin tare da su. So mun riga mun sa su in ma har ka iya ka fita kai amfani da wani wuri wanda muke da manyan wurare kamar nan wajen boundary na Nasarawa da FCT, boundary na Niger da FCT, Kogi da FCT. In har ka riga ka bitin wannan security, akwai wasu wanda zaka sake samu ba yadda za a yi ka wuce su sai an same ka. Kuma aka same ka doke ka muke yi da motanka, muna da motoci da yawa nan da muka kama mu ije ba su da abin da ya kamata su yi, bai kamata masa ma fita ba. To ba mamaki irin su ne da suka sun iya su yi bitin security na wasu wurare suka zo nan, misali a gaban office namu nan muka same su za ga yan sanda nan da yaran mu muna aiki. To muka kama irin wannan ije motocin muke kuma ba za mu sake su ba sai batun koro ya kare kafin mu sake motocin su.
To motocin su kuma fa da kuka kama sun akwai inda kuke zuwa ku killace su ne na musamman sai an musu gwaji?
A'a, mu dai muka kama mutane irin wannan kotu muke kai su. Ya rage ga mutanen da suke je su zauna da su. Idan na gan wani ban san kana nan garin ba, zuwa kakan yi kuma ce kowa ya zauna inda yake. Na gan ka shigo, in ban yi ihu cewa wani ka shigo da izinin wa ba, ba mu yarda ba karka ka muna wani bala'i, za mu yi kira a zuwa dauke ka. Yana faru kuma muna samu wannan rahotanni na mutane kamar haka, musamman wanda suka fito ko Lagos ko Kano ko wani wuri haka, muna samu rahotanni kamar haka.
Akwai wani babban batu da masu sufuri suke kuka da shi na cewa idan suka zo waɗannan kafofin da kai lissafi yanzu suka samu waɗansu jama'anku masu aiki to sukan ba su na goro domin su wuto su zo cikin birnin tarayyar nan. Ta yaya kake sa ido akan irin waɗannan jama'an?
Mun sha samu labari kamar haka. A kwanakin baya da muka fara wannan aiki, yaran mu suka sa wani reflective jacket a saman uniform da muke sa, wanda ya kamata ya kasance haka. To da muka fara samun rahotanni kamar ce ai ana ba su wasu yankudi a bar mutane su wuce, ba su kadai ne suke a wurin ba, task force ne ba su kadai ba. To amma mu a road safety matakin da mu muka doka shine ba ma so yaro ya sake sa wannan riga, don muna da sunayen mu a rigunan nan, kuma sunayen nan ba manna su ake yi ba, dinka su ake yi a rigunan. So koda wani yayi abu kamar haka, kai da aka yi maka ga sunan mutumin ka dauka ka gaya mana. So ina so kuma jama'a su gane ku kuma kiyaye haddura ta kasa. Tun daga ranar da ka shiga wannan makarantar za a koyar da kai yadda za ka yi aikin kiyaye haddura ta kasa. Lecture da za a fara baka shine wannan, in ka karba cin hanci aka kama ka dama gida za ka tafi, koran ka aiki za a yi,
sallama ake yi gaba
daya, sallama za a yi. Kuma muna da hukuma da za a kafa in aka kama wani da irin wannan ko wani laifin da ya yi da bai kamata ba, akwai hukuma da mun kan kafa,
wato kotu na musamman kuke
kafa. Kamar kotu ba ma kiran shi court, panel kamar board haka, yawa shi ne mun kan kafa a bincike wayannan mutane. In aka tarcewa don duk wanda aka kama da cin hanci, mun kan samu wannan mai yiwa kudin ko abin da ya karba na cin hanci za a gan shi kuma za mu ije shi, nan za a hukuntar da shi, za a kawo wannan abin a nuna. To idan har ya kasance haka, gashi nan ba wani abin da mutum zai ce wai shi bai yi ba, gashi nan zahiri wannan ya nuna cewa idan ni nakan ce musu in har an kama ka kana karban cin hanci, to wannan gwannan da babanka ya mutu ya bar maka, dan wani babanka da yake nome gwannan nan don kana cikin birni, ka gaya mishi baba to aiki fa ya tsaya, ina nan tahi in zan nome gwannan babana, so kada ka nome gwannan nan a wannan shekara. Ni haka nakan gaya musu, don ba wanda zai shiga aikin hukumar kiyaye haddura ta kasa da ba gaya mishi wannan ba. So muna la'akari da wannan sosai, kuma wallahi ba ma bari yaran mu su ce za su yi wannan abun su tafi da shi sai dai ba mun gansu ba. In har muka gansu muka yi jesu a wannan panel din, to dama abin da zai biyo baya shine wasiku na kora gabata kai ka, tunda baka son aikin ka je ka karba can yadda zai ishe ka. Da muka ka bata mana suna, muna wannan.
Waɗannan matakai kuke ɗauka na horar da jami'anku, misali ma a cikin wannan yanayi da muke ciki yanzu?
To ai duk kafin masu fita muke ije su mai musu gargadi
kullun kenan,
kowane safe kafin su tafi wuraren da za su yi wannan sai mun ije su mai musu gargadi. Kamar wanda suke musamman na wannan task force da muke magana su ma na musu gargadi a nan Eagle Square.
To madalla bari kuma mu ja burki a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi ba kon namu ko commander Obin Ayuba Gora shugaban road safety a Abuja da wakiliyar tamu Madina Dauda da dokacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin baba yaku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
shirinmu na ƙarshe ga malam da falalar watan Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ni ne Adamu Idris na anguwan Kaje. Ina so in yi tsokaci ne game da wanga cuta da Allah ya kawo mana yanzu wanda ake kira corona virus. Allah shi yayi cuta. Allah kuma shi ke da maganin shi. Ba mu da ƙarfi, ba mu da dabara. Tunda Allah ya riga ya kawo wannan kuma Annabi ya ce ba taba saukar da cuta ba sai an saukar da maganin sa tukuna. To tunda maganin ya riga ya sauka kafin cuta, mu muyi kokari mu nemi magani. Babban maganin kuma da zamu nema yanzu shine mu koma ga Allah, mu roki Allah, Allah da ya kawo mana wannan jaraba na wannan cuta, Allah ya kawo mana da shi. Sa'annan kuma a bar wa'annan lafuffuka mugun zunubai da muke yi a yanzu wanda muka dauke su kaman ado ne wanda baya yin su, muna kallon shi ya zama ba kauye bai san abin da yake yi ba ko bai da abin hannun shi ne, shi yasa baya yi ba wai yayi tawali'u bane da Allah. To ai bayin Allah ba su a karewa. Saboda haka shawaran mu da shugabannin mu ba kulle mutane a gida ko wasa abu a baki ko a wanke hannu, duk wannan ba su zama magani wannan jaraba ba da Allah ya kawo mana. Tunda yake wannan ya zama jaraba, ya zama annoba, ya zama kaddara, wanda zai wayansu za su bi ta hannun shi su je lahira. To saboda haka mu kuma da muka rage ba mu kamu da shi ba, me zai sa ba za mu tsaya mu roki Allah, Allah ya raba mu da shi ba? Mun muna roko shugabannin mu da su tsaya tsakanin su da Allah, su roki Allah, Allah ya raba mu da wannan cuta da ya kawo mana, don albarka mun Muhammadu wanda kuma suka mutu a ciki, Allah ji kansu da rahama, Allah ya sa sun huta. To mai baka nan Muhammadu.
Yanzu kuma Sarfili ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Sama da mutum miliyan 4.5 ne a fadin duniya suka kamu da cutar coronavirus, kuma sama da mutum 300,000 ne suka mutu saboda ita. Amurka da Rasha da kuma Burtaniya su ne akan gaba a jerin kasashen da suka fi samun COVID-19. Amurka tana da mutanen da suka kamu da cutar kusan miliyan 1.5. Ita kuma Rasha da ake zargin ba ta faɗin gaskiya kan yawan masu cutar, tana da kusan mutum 263,000. Sai kuma Burtaniya wadda ta biyo baya da sama da mutum 238,000. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana fatan za a samu rigakafin cutar coronavirus zuwa ƙarshen shekaran nan. Kuma Amurka tana aiki da sauran kasashen duniya domin tabbatar da yunkurin da ake zama ɗaya a duniya. A wajen wani taro da aka yi a fadar White House, Trump ya ce gwamnatin Amurka za ta saka hannu a duk manyan allurar rigakafin da ke kan gaba, kuma waɗanda ake da su da alamu za a samu nasarar rage su zuwa 14 kafin daga bisani a ƙara tantance su. Wata kotun ƙasar Iran ta yanke wa 'yar bukon nan ya ƙasar Faransa kuma yar asalin Iran Fariba Adelkha hukuncin ɗaurin shekaru 6 a gidan yari, a cewar lauyanta. Lauyan Said Dahgan ya ce an yanke wa Adelkha hukuncin ɗaurin shekaru 5 saboda jefa tsaron ƙasar cikin haɗari, an kuma yanke mata shekara guda kan laifin yaɗa farfaganda kan gwamnatin ƙasar. Sojojin Mali sun hallaka 'yan bindiga wajen 30 a wani samaman da suka kai, a cewar rundunar sojin ƙasar jiya Juma'a, wanda shi ne na baya-bayan nan a tashin hankalin da ake yi a wannan ƙasa ta yammacin Afirka da yaƙi ya daidaita. Sojojin na Mali sun bayyana kashe abin da suka kira 'yan ta'adda ta kafar Twitter, kuma suka ce al'amarin ya faru ne daura da iyakar ƙasar Burkina Faso da makafutaka da ita da yammacin ranar Alhamis. Ta ƙara da cewa ta kuma ƙwato wasu mashina guda 25 da wasu kayan aiki
ba tare da wani cikakken bayani akan wannan harin ba.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya, da ma Hailu Haile da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau Aishatu Sulaje ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC, da fatan masu azumi za ku sha ruwa lafiya. Sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na gari.
Afrique avec la mer.